أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai, wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata 12 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1435, wacce ta daidai da yau 9 ga watan 7 shekara ta 2014. Okay, yau muna Laraba yau ko? To, kamar yadda ƴan uwa suka sani jiya mun kare ƙarshen Suratul Qalam. Ta jin haka ne ko? Mun tsaya kan ko na ce akwai aya wacce Ibnu Katsir da ya zo kanta sai ya faɗa da bayani akan abin da ya shafi kambun baka. Za mu ɗan taɓa wannan magana sannan sai mu ci gaba da inda za mu tashi. Abin da yake cewa fi hadhihi al-aya ayatan nan, wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka bi absarihim. Kudai zo kanta ne sai yace fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-ayna isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amri Allah azza wa jalla, kama warada bi dhalika al-ahadith al-marwiya min turukin muta'addida kathira. Yace a karkashin wannan aya akwai dalili wanda ke nuna cewa ainu kambon baka kenan wato yi tasiri ga wanda Allah ya so yi tasiri din gaskiya ne, baya tasirin sai Allah ya so, amma Allah ya so wannan cuta ta kambon baka tana tasiri da izinin Allah, kamar yadda ahadisai wato hadisai aka rawaito ta hanyoyi daban-daban masu yawa. Daga farko ya fara da hadisin Anas, amma muka tafi hadisin Buraida bin Husayb, shi a cikin sa ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min aynin aw humma, wato babu ruqya, ba a yin ruqya sai abin da ya shafi kambun baka ko kuma humma, zazzabi kenan. Abinda ana yin ruqya, ai an san ruqya shine a sami ruwa a sa kusa da baki a karanta abin da ya sauka ga na ayoyin Al-Qur'ani, a ba mara lafiya ya sha, a shashafa masa a jikinsa, ko kuma a taɓa daidai inda ke mai ciwo a karanta wani abu na ayoyi ko kuma wani abu na hadisai wanda suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ko a dafa inda ke mai ciwo din, ko kai ne ko wani wuri, a karanta wani abu na Al-Qur'ani da nufin wato Allah ya warkar da shi. Wannan shi ake ce ma ruqya. Annabi ya ce ba a yin su sai saboda kambon baka ko kuma abin da ya shafi zazzabi, a wannan hadisin kenan, wanda ainihin hadisin Muslim ne. Banda shi akwai wani hadisin, wato ainihin hadisin da ya zo shi ma hadisin Muslim ne, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ainu haqqun walau kana shay'un sabiqul qadara sabaqat al-ain wa idha tusiltum faghsilu. Annabi yake cewa shi dai ainu gaskiya ne, shine kambun baka gaskiya ne, da akwai wani abu da zai riga yi kadara to da shine kambun baka. Sai dai duk abin da kaga ya faru da ma can kadara Allah ya riga kadara shi. Idan wato aka nemi ku wanka, wanke wani abu na gabanku wanda yake da cutar kenan, to idan aka nemi ku wanke wasu gabanku to ku wanke. Wannan hadisin yana nuna cewa kamar hadisin gaba wanda ya dade fito da maganar karara, yanda abin ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, shine hadisin ainihin wato Amir, hadisin Abi Umama, shine wato As'ad bin Sahal ibn Hanif. Ga yadda ya zo cikin hadisin, ya ce marra Amir ibn Rabi'ata bi Sahal ibn Hanif, wata rana Amir dan Rabi'a ya wuce Sahal ibn Hanif, wa huwa yaghtasil, yana wanka, wanka irin na da kila a kogi ko a tafki, ya wuce shi na wanka wato ga fata jikin shi da ya gani. Wa qala sisi lam ara kal yawmi wala jildi sahlin wala jildin makhba'atun, yace da dai ban taba ganin, tunda nake ban taba ganin irin yau wata fata da na gani wacce ta burge ni ba, wato irin fatar shi Sahal kenan. Kun gane da kyau, Amir ne ya wuce shi ya gan shi yana wanka ya tsaya, sai ya gan shi ya bashi sha'awa da ya ga fatar jikinsa. Saboda haka fa malabisa allubida, shi Amir da ke wanka bai gushe ba, ba a dade ba kwatsam, sai ya fadi wato falubida bihi, wannan kallon da shi wato ainihin Amir ya yi mai, sai ya sababa wato ainihin sai ya fadi shi Sahal kenan. Kun gane da kyau, ya gan shi na wanka, ya ga fatar shi, fatar ta burge shi, ya yi magana a kan ganin, to sababin haka shi kuma sai ya faɗi, ma'ana kamar magashiyan. Fa wuce bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam da shi. Fa qila lahu, aka ce mai wato ainihin adaraka sahalan sari'an, ga dai shi Sahal an same shi amma ya faɗi kamar sumamme. Qala sayyidi man tattahimuna bi, wa kuke tuhuma game da shi, ma'ana waye kuke jin ya gan shi wata magana a kan shi. Qalu, sai suka ce Amir ibn Rabi'a, Amir ne dan Rabi'a, shi ne ya zo ya gan shi yana wanka ya magana na yaba masa da ya gan shi din. Qala alama yaqtulu ahadukum akhahu idha ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu, sai annabi ya ce a kan me ɗayan ku zai nemi ya kashe ɗan uwansa, idan har ɗayan ku ya ga wani abu jikin ɗan uwansa da ke ya ba shi sha'awa. Saboda haka fal yada lahu bil baraka, ya masa addu'a ta albarka, ya ce masha Allahu barakallahu fika tabarakallahu fika, ya faɗi irin wannan in ɗayan ku ya ga wani jikinsa kuma ya ba shi sha'awa. Thumma da'a bima'in, sannan annabi yace a kawo ruwa. Fa amara bi amiran, wato anin fa amara amiran an yatawadda, sai annabi ya umarci Amir din nan ya je ya alwala. Fa yaghsil wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain wa rukubatayhi wa dakhilata izarihi, annabi ya umarci shi ya alwala, sai ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa mirfaq nan kenan, da kuma wato rukubatayhi, ya wanke ƙafafunsa kenan har zuwa gwiwa. Wa dakhilata izarihi, sannan kuma rigarsa da ke jikinsa ya juya ta inda yake taba jikinsa kenan, kamar rigar ka a ce ka juya ta inda guminka ke tabawa aka sa shi, shi ma ya tube ta ya juya ya wanke ta a cikin wannan ruwa da annabi ya ce a kawo. Wannan ruwa inda ya wanke na gabanta an tara a cikin kwano, zaka ce ko ƙwarya, ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwa, hannu da ƙafafunsa zuwa gwiwa, sannan da kuma ainihin wato rigar da take jikinsa ko mayafi, tunda su izar ne, izarinsa na biyasa ya cire, ya wanke ya matse a cikin wannan ruwa ɗin. wa amarahu an yusabba alayhi, sannan annabi ya umarni a zuba mashi wancan sahal a jikinsa, wato a kwara a shasha a zuba masa a jikinsa. Kun gane da kyau. Ali Sufyan rawin hadisi kenan, sai yake cewa qala ma'mar an az-zuhri wa amara an yakfa, wato an yakfa al-ina'a min khalfihi. Wato ruwaya ce sai aka umarta a dau wannan ruwa a zuba masa bayansa da jikinsa duk gaba daya a zuba masa shi. To wannan hadisin muka dauke shi da wancan hadisin da annabi ya ce ita kambun baka gaskiya ce, saboda haka da ma akwai wani abu da zai rika kadara to sai a ce ita ce. To amma ba abin da ke riga kadara, duk abin da kaga ya faru bisa kadara ne. Idan an nemi ta yanku ya wanka, to yayin wankan kenan. Wato anan ana so a nuna mana abubuwa ne kamar guda hudu. Na farko dai mu yadda da wannan ciwo ga wanda Allah ya sa mashi, domin ciwo ne, domin muna so a gane bambancin kambun baka da abin da ake cewa maita a kasar Hausa. Maita daban, kambun baka daban. Kambun baka ciwo ne a idan mai shi, in ya ga abu ya birge shi ya ba shi sha'awa, ko a harshen shi a bakinsa. In ya ga abin ya kalle ya ba shi sha'awa, sai ya shafe shi da wani abu na cutarwa in Allah ya so. Ko kuma a bakinsa in ya ga abu ya yi magana a kan abin na yabawa, to nan ma in Allah ya so wannan maganar da ya ta sababinta sai ya shafi abin, amma da izinin Allah in Allah ya so. To saboda haka ita ba cuta ce da mai ita yake alfahari da ita ba, har ya ce yana da ita, har ya ce zai ma wanda ya ga dama a kan, a'a. Ciwo ne wanda yake wato ainihin mai shi kila bai ma san yana da shi ba. To in ya sami, idan hakan ta faru, yaya ya kamata a yi? Sai a kira wanda aka san yana da wannan cutar, sai a sa shi ya wanke waɗannan gaɓai nashi da rigarsa da take jikinsa, sannan sai a ɗau ruwan sai a zuba ma wanda abin ya shafa, da izinin Allah zai farfaɗo ya murmure ya tashi. Kun ga nuna mana ciwon, an gaya mana maganin shi. Kafin wannan a gaba za mu ji magana wasu hadisan na abu na uku da ake bukata kafin abin ya same ka. Akwai abin da ake cema rigakafi. Rigakafi Bahaushe yana cewa ya fi magani. Shi ne mai rigakafi, shi ne in za ka kwanta ka bacci ka yi addu'a na kwanciyar bacci. An gane da kyau. Da safe ka yi azkar na safe, ka yi na maraice, hadoyi, shiga gida, fita gida, wato waɗannan su ne suke zama rigakafi ga mai irin wannan cutar. Da duk wani mai ko nau'i na hasada ta tare da shi, ko wani abu na cutarwa, mutum ne ko aljani ne, Allah zai tsare ka daga gare su. Ka ga nan gaba za mu ji waɗannan wanda annabi ke ma wato ainihin jikokinsa kuma ya umarni a yi. An gane da kyau. To banda wannan sai ka gane cewa maita da ake cewa wani maye ne, ko kuma har shi ma yadda shi ma maye ne, a ce ya ci dubu sai ceto, to wannan ba shi da alaka da irin wannan ciwon. Wannan wani abu ne kila masu sihiri da suke yi da wani abu don su nuna alfaharin su da abin, ko kuma don su cutar da wanda suke so su cutar. Amma kambun baka cuta ce wacce take, in muka duba hadisi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewa annabi in ya ga jikinsa ya ba shi sha'awa, sai ya yi addu'a ya ce ainihin la haula wala quwwata illa billah. To kaga annabi kenan, ko ya ce masha Allahu la haula wala quwwata illa billah. Annabi ya ga jikinsa in ya duba a madubi ya ba shi sha'awa, sai ya ce masha Allahu la haula wala quwwata illa billah. Idan annabi ya yi makansa, kaga yana koyarwa kai ma kai makanka kenan. In kai da kanka ka kalli kanka, jikinka ya baka sha'awa, kai ma ka faɗi wannan addu'a ɗin. An gane da kyau. To waɗannan hadisai da muka karanto sun nuna mana ciwon gaskiya ne, da kuma yadda hakan ta faru zamanin annabi, da kuma yadda ya ce a yi magani. Kamar hadisi na gaba, hadisin wato Sa'id bin Khudri, wanda ingantacce ne shi ma, wato yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'awwadu min a'yunil jan wa a'yunil insan. Annabi ya kasance yana neman tsari da a'ayuni, wato ido, aini kenan na aljanu da kuma na mutane. Wannan ma nazalatul mu'awwadhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa zalik. lokacin da aka saukan ma annabi da mu'awwazatani ulul falaki da nas kenan shikenan sai ya rike su su ne suke zama abin da yake addu'a da su dan neman tsari daga duk wani sharrin mutum da sharrin aljan an gane da kyau su ne kuma suke cikin addu'o'in annabi na safi da na malaike kuma suna cikin addu'o'in shi na kwanciya bacci waga yin kai su shikenan ka huta da magana ka ce zaka je a daura maka laya ka sa ai nan gindinka ko a kanka ko kuma ka sa ta ai hannunka ko ka rika aje ta karkashin filo wanda wata rana za ta duk wannan annabi bai zo da su ba mu'awwazatani din nan su qul huwallahu su falaki su nasi satul kursi su amana rasulu da sauran azkar da annabi yake karantawa su ne abin da ya kamata kai ma ka kiyaye an gane da kyau har wa yau akwai hadisin wato ainihin wato hadisin shi kuma wato abu hadisin abu nadira wanda ya ji daga abi sa'id yake so anna jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ishtaqaita ya muhammad qala na'am qala bismillah wa ko sai yace qala bismillah wa bismillah urqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin wa 'aynin yashfika bismillah urqika wannan hadisin wato hadisin Imam Ahmad ne kuma ingantacci wata rana Jibril ne yazo ya sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi da yake alamun kamar akwai damuwa tare da shi sai ya tambaye shi yace kana zai wato akwai rashin lafiya ko damuwa da take tare da kai ya Muhammad sai annabi yace na'am sai yace eh kawai sai Jibril sai ya fara masa ruqya yace bismillahi urqika sunan Allah nake maka ruqya min kulli shay'in yuzika daga duk wani abu da yake cutar da kai min sharri kulli nafsin wa 'aynin yashfika hakanan ina neman Allah wato ya tsare ka daga sharrin duk wata rai da wata ainu irin wannan kambon bakan kenan ina fata Allah ya warkar da kai bismillah urqika da sunan Allah nake maka ruqya wannan kun ga kenan shi kanshi manzo sallallahu jibril ya masa ruqya da sunan Allah ya warkar da shi daga damuwa da take damun shi an gane wannan riwaya ta gaba ita ma mai kama da wannan ce illa bambanci kawai na wani lafazi da wato ainihin shi wancan hadisin wato muka ce hadisin wane ne hadisin Abi Sa'id ko Abi Sa'id wannan riwaya ta gaba ita kuma riwayar Jabir ce duk ita ma din mai riwaya ce an Abi Sa'id aw Jabir bin Abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك هم قالوا بمبانش وانا دواتشم يتي مش بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك رسول الله نكي مكة رقيا هما لقى دكا وانا أبوان ديكي نيمان يتوتا دكي هما لقى دكا ميحاسدا da kuma mai ainu mai hasada shine da kuma mai ainu Allahu yashfika Allah ya warkar da kai wannan kaga dukkan ruwayo ne da Jibril ya ma wato ainihin annabi ruqya har wa yau akwai hadisin Abu Huraira inda annabi yace innal aina haqqun ita ainu kambun baka kenan gaskiya ce ruwayar Bukhari da Muslim to haka dai ruwayoyin akwai ruwayar Aisha Allah ya kara mata yarda inda take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha an tastarqiya min al-ayn rawahu al-bukhari sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta nemi ruqya wato daga ayn kambon baka ta nemi wato ayi mata ruqya saboda kambon baka wannan ruwayar Aisha ce bukhari ya fitar da ita muslim ma haka haka nan akwai ruwayar abi salama daga wato bin abdurrahman shi ma an Aisha take cewa astaeezu wato istaeezu billahi fa innal ayna haqqun wato take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaeezu billahi fa innal ayna haqqun take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsari da Allah lalle ita wato kambun baka gaskiya ce kun gane da kyau ko kaga duk waɗannan hadisai abin da suke nuna mana yadda al'amarin ya ke da kuma yadda dai ruwan da suke gaba kusan maimaitawa ne, wannan dai kusan shine abinda nake so da ma nace shi Ibn Kathir ya kawo karkashin waccan aya, inda cewa wato su makiya manzo suna kallon sa kallon har yana kusa ya kayar da shi. To kallo irin na hasada na kiyayya saboda abinda Allah ya masa na ni'ima, sun jingina masa wato sun ya zo masa da gaskiya sun ki karba, wahayin da ya zo masa da shi na gaskiya ba sa so. Wani lokacin mai hasada in ya rasa yadda zai sai gaya maka abu na cutarwa, in kuma da zai iya maka sai maka. To shi yasa aka ce sun kusa su kai da shi saboda kallon da suke masa kallo irin na hasada, sun rasa yadda za su yi, sai ma suke cewa shi mahaukaci ne. To karkashinta ne shi Ibn Kathir ya kawo wannan matsalar ta magana kambun baka, saboda haka wato wata cuta ce wacce maganinta kawai shi ne askar na safe da na maraice na kwanciya bacci, fita gida za ka dawo gida da duk in ka kiyaye su shi kenan, sai Allah ya kare ka. Tunda mun ji manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi, ashe kaga idan yana yi kuma umarni a yi, ga manya-manyan sahabbansa duka, to ina gani ga kai. Sai dai ka allaka ta ga wani ka ce wani maye ne, wani ko ba a san wannan ba, an gane da kyau. Allah ya tsare mu daga dukkan cutarwa mai cutarwa. Shi yasa ƙarshen wato ainihin waccan sura ta Falaq yake cewa min sharri hasidin idza hasada, daga sharrin mai hasada idan yayi hasada. Allah ya tsare ne. Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah.
Na'am, wannan sura suratul haqqah sura ce makkiya, a jerin surori daga sama ita ce sura ta 69 ko, sannan ayoyinta kamar yadda malamin ya ce wa hiya ihda aw ithnatani wa 50 aya, ayoyinta ko dai 50 ne da daya ko kuma 52 bisa sabanin malamai da suka kididdige ayoyi na alqur'ani, kuma kowace sura abinda ta kunsa. Wa mawdu'uha ar-ra'is, abinda take karantarwa darasin da za ta karantar da mu, isbatu da'awatil haqqa as-sabita, tabbatar da kira na gaskiya, tabbataccen kira shine wahiyar da'awati ila Allah, shine kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ainihin kira zuwa ga Allah shine tabbataccen kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai kenan. Wato hiduhu fil uluhiyyati war rububiyya, har wa yau tana karantar da mu abin da ya shafi tauhidi na kadaita Allah wajen uluhiyya, kadaita shi da bauta kenan, da ayyukan da ya kamata bawaye masa na bauta. War rububiyya kuma za ta karantar da mu abin da ya shafi tauhidi na rububiyya, shine kadaita Allah da ayyukansa. Wa nafyu ayyi nau'in minal musharakati lahu ta'ala fihima, da kuma kore kowane irin nau'i na tarayya gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nau'o'in tauhidin nan, rububiyya da uluhiyya, abinda sura za ta karantar da mu kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim al-haqqa, wannan malamai suka ce da'awatul haqq, wato al-haqqa kira na gaskiya, matabba wato tabbataccen kira kenan, shine da'awatul haqqi sabita, wa hiya kalimatu la ilaha illa Allah allati da'a biha al-anbiya'u an-nasa ila Allah. Wato ita ce kira wacce ainihin annabawa suka kira mutanen su zuwa gare ta, zuwa ga Allah, suka kira mutane zuwa ga kalmar la ilaha illa Allah. Dukkan manzanni da suka yi kira, kowane manzo da yazo abin da yace ma al'ummar sa kenan la ilaha illa Allah. To wannan kalmar ita ce da'awatul haqq, an gane da kyau. Al-haqqa mal-haqqa, malamai suka ce wannan karfafa waccan magana ce ta farko, ita azimul sha'aniha ana karfafa maganar da aka faɗi ta farko alhaqatu malhaqa, kiran gaskiya, kira na tabbas, sannan kuma malhaqa, sannan kuma har wa yau dai kira na gaskiya. Wa ma adaraka malhaqa, me ya sanar da kai, ma a alamaka, me ya sanar da kai abinda ake ce ma malhaqa, wato wace ce kiran gaskiya kenan, me ake nufi da kiran nan na gaskiya. Wannan fassarar da wasu malaman suka kenan suka fassara ta da kalmar la ilaha illallah, wasu malaman kuma suka fassara ta da ma'ana wato kira ne da za a yi, kira na gaskiya na tabbas, kira na ranar tashin kiyama, kiran da za a kira kowa da kowa, da wanda ya gaskata ya yi imani, da wanda ya kafirce ya fantare, a ranar za a kira, kira na gaskiya, kiran da kowa zai ji kiran, kuma ba zai ki ya ji wannan kiran ba, kuma ba zai ki amsa shi ba. Wanda aka fassara biyu malamai suka yi, wasu sun ce ma'anar shi shine kalmar la ilaha illallah ita ke nufi da kira na gaskiya. Wasu suka ce a kira na gaskiya shine kiran da za a yi gobe kiyama, wato saboda ayin da suka biyo baya, kiran da kowa sai ya ji kiran shine tabbataccen kira, kira matabbaci wanda kowa zai ji zai amsa kiran, kuma za shi wurin kiran, kuma in ya je zai ga abin da ya aikata bayan an kira shi a nan duniya, wani ya ji kiran ya amsa, wani kuma ya ki jin kira ɗin. Amma dai wancan shi ne kira tabbatacce na gobe kiyama, mai Allah ya ce. An na karanta ma da raka yau.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
نعم.
فأما ثمود فأهلكوا بالصاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
نعم.
فهل ترى لهم من باقية؟
نعم. قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Wato, Samudawa da Adawa sun ƙaryata bilƙari'a, da tashin ƙiyama, wacce take ƙwanƙwasar zukata ita ce ranar nan ta tashin ƙiyama, to sun ƙaryata da ita. Fa amma Samudu fa uhliku bitsaghiya, amma su Samudawa an halaka su ne bitsaghiya, da wata tsawa wacce aka ƙwaranƙwata ma masu. وما وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية. أما سوء عداوة سوء هلكا سني دوت إسكا صرصر مي صوتي مي كارة مي قوجي آتية مي كرفي. سوء هلكا سني إسكا ودن شنكما دتاوة. سخرها عليهم سبع ليال. سوء أنك هلكا سني إسكا أنهولي تأكن سوء سبع ليال darere guda bakwai, wasu maniyata ayyamin da kuma kwanaki takwas. Husuman, wato ainihin iskar tana ainihin gamawa da su, tana share su. Fataral qauma fiha sar'a, zaka ga mutane a cikinta, inda zaka gani ana suranta maka kenan, zaka gansu sar'a dukkansu a faɗe a kwance, kamar yadda ake kada bishiya ka ganta kwance, to haka zaka ga mutane a cikin wannan iska din. Ka annahum a'jazu nakhlin khawiya, kai ka ce wasu kututturen dabino ne khawiya, wanda suke ainihin ga sunan kwance, an kwantar da su. Fa hal tara lahum min baqiya, shin zaka ga daga cikin su wani saura da ya rage, ko ko duk gaba daya an share su? Wannan kamar yadda muka ji farkon surar nan tana magana akan tashin kiyama, kira na gaskiya, wanda suka ɗauka magana tashin kiyama, da kuma wanda suka ce a da'awa kira ne, tun a duniya an kira mutane ga wata kalma, to wanda ya amsa ta can gaba za mu ji sakamakon su, wanda suka ki amsa kiran kalmar shahadar nan suka ki amsa ta, su kuma da sakamakon da za su ji. To muka dauka wanda suka karyata din shine za a fara gaya mana cikin al'ummomi, kamar tarihi za a ba wannan al'ummar ta manzo. Ga wasu sun karyata waccan kalmar da aka zo musu da ita, to da suka karyata ya sakamakon su ya kasance tun a duniya. Kun gane da kyau, shine sai Allah ya ce kazzaba samudu wa adun bil qari'a, samudawa da su da adawa sun karyata bil qari'a ay bid'awati al haqqa, da wancan kira na gaskiyar tabbataccen kiran sun karyata shi, saboda haka sai suka karyata ma tashin kiyama din. Li'annaha taqra'u qulubal mushrikina, domin ita tashin kiyama tana kwankwasar zukata wanda ya dauka tashin kiyama ake magana, wanda kuma dauka a kiran kalmar shahada da ake yi su kafirai ba su san can an kira musu ita, tana kwankwasa ma mushrikai zukata. Idza du'u ila kalimati la ilaha illa Allah, duk sanda kafirai aka kira su zuwa ga kalmar nan ta la ilaha illa Allah, ko sannan wato wa tarke ma masiwaha min diyanatihimul batila, da kuma kiran su su bar wanda duk abinda suke ba kalmar shahada ba, na bauta ma ababan bautar su na addinin su fataccen addini, to duk sanda aka yi masa hakan sai hakan ya kwankwasa masa zakata. Shi yasa ainihin kazzaba samudu wa adun bil qari'a, samudawa da su da adawa sun karyata da mai kwankwasar zukata ita ce kalmar shahada, sun ki karbata ɗaya tafsirin kenan. Kun gane da kyau, ko kuma ɗaya tafsirin sun karyata da mai kwankwasar zukata ita ce tashin kiyama, sun karyata sun ce ba za ta kasance ba. An gane da kyau, to da suka karyata abinda dai ba su so shine su je su gamu da azaba. To tun a duniya su sai aka fara nuna masu, sai Allah ya mana tafsili yace fa amma adun fa uhliku biri, haka ne fa amma samud fa uhliku bitagiya, amma sun na farkon samudawa su kan sun karyata wato an halaka su ne bitagiyati bisaihati almujawazati lilhajj fi shidda, an halaka su da wata iska, an gane da kyau, wato da wata tsawa, afwan, da wata tsawa wacce take ƙetare iyaka da tsanani wajen tsawata ta, wato tsawa tsawa da ba a taba ji ba, ba tsawa irin ta ruwa wannan ba, tsawa ce aka kwaran kwatsa ma musu gaba ɗaya. Allah ya halaka duk wanda ba su imani ba da shi a wannan lokaci. To su da abin da aka halaka su kenan, an gaya mana da irin nau'in abin da aka halaka su. Sai Allah ya ce amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya, su kuwa adawa Allah ya halaka su ne da wata iska sarsarin shadidatu sauti, mai wani irin tsananin sauti, kugi, kugin kadai shi ma halaka ne, azaba ce, atiyatin qawiyatin shadida kenan, mai karfi wacce take mai tsananin karfi, ala adin aka saukar da ita kan su adawa, ma ashiddatihim wa quwwatihim, tare da irin tsananin karfin su da irin jin da suke jin jikin su, amma da iska aka halaka su. Kuduba samudawa, in aka ce ba samudan mutum, ana so a nuna babban mutum kenan. To da yadda suke tsawa kawai aka yi aka kwaran kwatsare su, wanda suke wanda dutse suke rarakewa su gida kawai, su yi taki bangare daban-daban cikin dutsen ba tare da yasa zauna suna jona bulo ba, suna ɗauko dutsen suna a'a dutse kawai da haka suke, halittar su ba irin halittar mu bace. To amma dan Allah ya nuna mana cewa duk wanda ya saba ma Allah to ho yafi karfin Allah ba, da haka tashi halaka sai aka aiko musu da tsawa kawai shikenan ta gama da su, ina magana karfin kenan. Haka su kuma waɗannan adawa sai aka aiko musu kuma da iska, iskar nan da kake gani tana kadawa ita aka aiko musu mai tsananin karfi, iska din wato ta zo musu da karfin ta mai tsanani, da karfin iska yafi karfin su, ba su iya tarata ba su ce bari su yi maganinta, bari a datse ta, bari a sa wasu na'urori su hana ta. Haka ta zo, shine ita aka siffanta mana yadda iska ta zo. Allah ya ce sakharaha, wato arsalaha bil quwwati wal qahar, Allah ya aiko musu ita da karfi sannan da kuma rinjaye, karfi irin na qaharu, yadda ba su isa su yi maganinta ba kenan, ba magana ka shiga daki ka hau sama ka shiga lungu a gaba ɗaya iska take wujijiga su ta gama da su Allah yace an sauka musu dai ta ne alaihim akan su saba alayalin wa samaniyat ayyamin awan wato ainihin darere bakwai kwana kuma takwas kaga za a iya kirga kwana dare ya zama ya saba da kwana ko ko ba ku fahimta ba dareren dare bakwai kwanaki kuma kwana nawa kwana takwas to haka aka aika musu da ita yadda Allah ya gaya mana wani bayani nan da malam ya kara wanda ainihin shi Ibn Kathir da bai kawo shi ba malaman hadisi ba su kawo ba sai dai malaman tarihi ne suke kawo magana ita kuma magana tarihi idan hadisi bai tabbatar da ita ba ko wata aya to yana da wahala wato ainihin magana ta irin abubuwan da ya gabata na al'ummomin da suka gabata a tabbatar da ita sai dai ko ta shiga cikin Isra'iliyar wasu abubuwa masu kama da wannan shi ma ne yace awwaluha wato min subhi yawmil arbi'a li thamanin baqina min shawwal farkon iskar rada ta fara daga asuba ne ta ranar laraba a rana ta wato takwas da suka rage na watan shawwal karshen watan shawwal rana ta takwas shawwal ya kare iskar ta zo kun gane da ce kuma ranar laraba ta zo wa kanat fi ajzi shita'i ta kasance karshen yanayi na sanyi lokacin da ake irin jaura din nan sai mai tsanani lokacin iskar ta zo yanayin sanyi ne sannan kuma sai ta zama ta karu ita kanta ma sanyin gare ta wato husuman mutatabi'atin kenan tazo tana bibiyan juna kwana nan bakwai ko mu ce yini dare bakwai kwana takwas babu yankewa iska ake yi guguwa ce ga tanan mai tsananin kaifi ga bala'in sanyi ga kogi ga karfi aka kwana takwas sannan aka yi dare nawa aka yi dare bakwai yini kuma takwas ko baka bane to kaga waɗannan ajira Allah ya ce husuman ajira ba yankewa ba wata ban iska babu bada gab iska ake yi ba dare ba rana saboda haka kaga kenan yadda za su zama abin babu kyau shine sai Allah ya ce fatara alqauma fiha sar'a zaka ga mutane a cikin ta wato matruhina halikina gaba ɗaya ga sunan sar'a halakakku an halaka su an zubar da su gaba ɗaya birjit kenan ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kamar irin tushen dabino ne a wujijigo shi daga can kasan tushen shi da tsayin nasa sai an fito da shi sannan kuma a kwantar da shi shine ka annahum a'jaz ma'ana usul kenan jijiyar dabino a tumbuko shi tun daga tushen sa sannan a yadda shi shine nakhlin khawiya saqidatun fariga ga sunan an yadda su kamar ka zo ka tallar da gonar dabino sannan duk an tumbuko su kuma an kwantar da su haka yanayin mutane suke a cikin wannan iska aka gama da su irin wannan iska ya ɗan uwa a yanzu ma za ta gagara ne ai an yi tsunami ko ba irin ta bace ta taso sai dai ita cikin teku ta taso a cikin teku iska ta taso zuwa ya rika tozo yana wuce inda yake inda aka san shi ya je ya wuce gini hawa barkatai ya je sai ya tarar da ya kure sannan ya wujijiga a share ginin gaba daya ba haka aka yi ta matura nan ba da suke gidaje gefen teku saboda nuna iskanci inda ba za a yi sabon Allah ba sai an je inda ruwa yake nan za a je a yi gida a fito ana tsirara gefen ruwan a fito a shiga hotel a yi iskanci da sauransu Allah ya kawo iska duk ya share wannan area ta su wannan kaga irin wannan iska ita ce aka saukar masu waɗancan an gane da kyau Allah subhanahu wataala ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin zaka ga wasu saura tattare da su wato ana nuna mana a wal jawabu la mana ba wata saura kwanaki da muka karanta adawa da samudawa har nake cewa wato an halaka su wato mutanen su sai dai su da mutanen su wani dan uwa ya tambaya a wannan lokacin ko yake cewa to ai gashi nace ainihin ko an halaka su wato iska kai ko in ce halakawa da ta zo gaba daya ta tafi da su anan ma gashi an maimaita mana ko cewa fa hal tara lahum min baqiya za ka ga wani saura amsar babu da an share su. To wannan yana nuna kowa da kowa shi annabi Hudu ko annabi Salih shi kadai ne, wanda ba haka ake nufi ba. Su da suka saba ma Allah din su ne. Saboda ayoyin da suka zo suna nunawa tun daga kan annabi Lutu, kaga Allah ya cewa fa anjaynahu wa ahla illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Haka Allah ya ce mana annabi Lutu da aka zo garin da za a ciccipa gaba ɗaya, shi ba yana cikin garin ba, amma sai Allah ya fitar da shi da shi da jama'ar sa ahalin sa wanda suka yi imani da shi, sai matarsa ita kam tun da tana cikin masu hada a iluwaɗi, ai da ita aka hada gaba ɗaya, Allah ya ce qaddarnaha minal ghabirin, mun kaddara mata ta zama daga cikin halakakku. Kaga kenan an tseratar da shi annabi Lutu da mutanensa. Haka nan annabi Nuhu shi ma da ruwa ya zo, ruwan da zai haɗe sama da ƙasa gaba ɗaya ba wurin tsira, sai wanda ya shiga cikin jirgin da ya ƙera, shi ma ka Allah ya ce fa anjaynahu wa ashabal safinati waja'alnaha ayatan lil alamin, muka tseratar da shi da shi da ashabu safina, ma'abuta jirgi da ya ɗauka ya saka wanda suka yi imani tare da shi, wanda lokacin da yake kiran ɗan shi ma ya zo ya shiga, ɗan da yake yana cikin halakakku wanda bai imani ba, ai bai iya shiga ba. Kaga shi ma an tseratar da shi, Allah ya ce da wanda suka shiga cikin jirgin kuma aka sanya aka zama aya ga sauran halittu na duniya. Haka nan al'amarin Hudu shi ma annabi Hudu, kaga Allah ya ce fa anjaynahu wallazina ma'ahu rahmatan minna, an gane da kyau. Saboda haka wato ainihin kaga shi ma Allah ya ce mun tseratar da shi da wanda suka yi imani tare da shi, rahmatan minna, dan ya zama rahama gare mu. Ashe kaga kenan ana tseratarwa. Annabi Hud ne ne nemi aya ban samu, amma akwai aya da take annabi Salih kai da mutanen shi suwa kenan samuda ko su, sai dai aya ta gaba daya, lafazi na gaba daya da ke nuna su annabawa, wato al'amarin su duk inda aka fandare masu su da wanda suka yi imani Allah na tsamar da su, saura kuma halaka su, inda Allah yake cewa wato ainihin wato summa sadaqnahum alwa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakana musrifin. Allah ya ce wato sa'annan muka gaskata masu alƙawari, alƙawari ne mai alƙawarin tseratar da su, a wannan wurin lafazin jam'i ne summa sadaqnahum alwa'da, su suwa kenan manzanni, duk gaba ɗayan manzannin da Allah ya aiko ya cika masu alƙawarin da ya masu ne mai na zai tseratar da su, da su da wanda suka yi imani da su. Allah ya ce fa anjaynahum wa man nasha, muka tserar da su da wanda muka so, sannan wa ahlakana almusrifina, muka halaka wanda suka yi israfi, su ne wanda suka yi barna suka saba masu suka yi imani da su. Ko kaga kenan idan ka ji irin wannan ayat da muka karanta yanzu anan, muka tsaya a kanta cewa fa hal tara ko, to kaga ana nufin su halakakkun wanda suka saba, amma ba ana nufin duk gaba ɗaya mutanen nasu aka bi aka share ba, wanda suka yi imani su waɗannan Allah ya tsamar da su. Ne Allah ya ce
waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil qati'ah,
na'am,
fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
نعم وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ, هكذا شيء ما فرعون يازو da wanda suke gabaninsa wanda suka yi ba daidai ba kenan, wal mu'tafikatu bil khati'a, hakanan mutanen annabi Lutu su ne wal mu'tafikatu, mutanen annabi Lutu su ma da mutanen Fir'auna dukkansu sun zo bil khati'a da laifin da yasa aka halaka su, shine fa asaw rasula rabbihim, suka saba ma manzon ubangijinsu, manzon da aka turo ma kowane shi annabi Lutu, ai an aiko shi zuwa mutanansa ko, shi kuma Fir'auna Musa aka aiko masa alaihi salam, to dukkan su kowane ya saba ma manzon ubangijinsa, فأخذهم أخذة الرابية sai muka kama su inji ubangiji kamu mai kai wato azaba mai daduwa yayin da ake masa azaba inna lamma tagal ma'u lalle mu lokacin da muka daga ruwa hamalnakum fil jariya mun dauke ku mana nufin annabi nuhu kenan da ko da mu muna cikin tsatsan sa a lokacin mun dauke ku fil jariya a cikin jirgi ta ruwa linaja'alaha lakum tadhkiratan mun yi muku haka ne domin mu sanya ta ita jirgin kanta ko kuma daukan ku da muka yi a cikin ruwa din mun sanya shi dan ya zama tazkiratan tunatarwa wata iyaha udhunun wa'iya kunne mai kiyayewa kuma ta kiyaye dan mun sanya shi ya zama wa'azi gare ku da gargadi kuma mun sanya kunne mai kiyayewa ta kiyaye ga yadda aka yi ma mutanen annabi Nuhu to kuna ciki lokacin da aka dauke shi cikin ruwa cikin teku wato cikin jirgi aka tsamatar da shi an yi haka ne dan haka ne zama darasi ga yan baya an gane da kyau har yau ana gaya mana cewa shi malam yana ta kokarin ya nuna kira ne na da'awa ta la ilaha illallah wanda suka bi ta can gaba za mu ji sakamakon su wanda kuma suka ki ake lissafo mana irin su tun a duniya ga fakaran abinda suka ci karo da shi ga irin abinda suka gamu da shi shine daga ciki yanzu bayan mun ji adawa da samudawa da yadda aka yi masu sai kuma aka ce waja'a fir'aun aman qablahu shi ma fir'aun ai ya zo da irin nashi tawayen ko da kin yarda da kalmar shahada waman qablahu da wanda suke gabanin sa wato man taqaddamahu min al-umamil kafira na wasu al-ummomi na kafirai da suka gabaci fir'auna wa qur'a bi kasri al-qafi ko wa man qablahu ba qablahu ba an karanta wannan wurin da wata qira'ar ya zo wa man qablahu wa ja'a fir'aunu wa man qablahu to in ka karanta shi da wannan kasara din ma'anar shi kenan atba'uhu ja wa ja'a fir'aunu wa atba'uhu fir'auna ya zo da mabiyansa su hamani kenan ko wanda suka raka mai wajiransa suka taya shi girman kai da ja'irci a zamanin sa wannan fasarar kenan wa man qablahu fir'auna ya zo da wanda suke tare da shi in ka ce wa ja'a fir'aunu wa man qablahu fir'auna ya zo da wanda suke gabanin sa na kafire al'umomi daban-daban kowane qira'a ce kuma an karanta kuma qira'a ingantacciya an gane da kyau domin ana ta ba mu labari ne wanda da suka kirke kalmar shahada tun a duniya wasu abinda suka ji na rashin jin daɗi wal mutafikatu ai ahlaka ko wato ahlaha kenan da mutanen nan na wannan gari din garin wato annabi Lutu su mutanen garin ake nufi wa hiya qura qaumi Lutin ita ce alƙaryar nan ta mutanen annabi Lutu ita ma haka an je mata da abinda aka je mata na azaba wato su abinda suka zo da shi da fir'auna da mutanen annabi Lutu sun zo ne bil khadi'a sun zo da kuskure ko in ce sun zo da laifi yanzu a larabci akwai bambanci tsakanin khata'u da wato khada'a da akhta'a an ce khada'a yayi ganganci kenan yayi da ganganye laifi amma an ce akhta'a shine yayi ne yayi kuskure ba da sanin sa ba shine ma muke addu'a can cikin surah baqara ko wala tu'akhizna in nasina aw akhta'ana abinda muka kuskure ya Allah kaka kama mu da shi ba ganganci ba abinda ke da ganganci wannan sai ka tuba an gane da kyau to shine a nan wurin mutanen fir'auna da mabiyansa ko mutanen fir'auna wanda suka zo gabanin sa na kafirai da mutanen Lutu sun zo da ganganci shine bil khati'a sun zo da wani babban laifi wato ainihin wato ayyuka na kuskure na laifi suka zo da su fa asaw rasul rabbihim sun saba manzon ubangijin su shine Lutan wa ghairihi shine annabi Lutu da wani sa fi takzib da'awatil haqa wajen kareta waccan da awadin ta gaskiya an gane da kyau a nan wurin wasu malaman suka ce da aka ce wato sun kareta ko wato ainihin me suka kareta fa asaw ko in ce sun saba ko fa asaw rasula rabbihim kalmar rasul kaga rasul ai kaman lafazi ne na mufradi ko sun saba manzan ubangijin su to kuma sai aka ce wato ainihin asau ga su da yawa amma sai aka ce sun saba manzo to ya ake nufi ai mutanen Lutu daban da annabin su ko shi ma Fir'auna annabin sa shine Musa sannan da wasu daban-daban ya ake nufi Ibn Kathir ya kare bayani yake cewa abinda ake nufi wannan rasul anan jinsi ne ismu jinsin rasulun kun gane asau rasula rabbihim sun saba manzo suna ne na jinsi duk wani manzo ya shiga wanda Allah ya aiko idan al'umma sun saba masa to wannan kalmar ta shiga ciki wa asau rasula ma'ana sun saba manzannin ubangijin su kenan shine ai kullun kazzaba rasula wato rasulullahi ilaihim kama qala ta'ala kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'id a can cikin suratul qaf mun karanta wannan ko kullun kazzaba rusula kowane daga cikin su ya karyata manzo fa haqqa wa'id narkon mu ya tabbata akan sa wa man kazzaba bi rasulin faqad kazzaba bil jami duk wanda ya karyata manzo daya to ya karyata sauran ma gaba daya ko a shi yasa mu ake cewa mu muke cewa amana rasulu Allah yace ko mu'minai amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wa lana kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu min ahadi min rusuli kaga dukkan su gaba ɗaya kenan muka hada muka imani shi yasa kirista bai da zakai kace ina addini da Allah ya dade shi a yau ina shirmen shi ne kawai dan ya yadda da Isa to zai yadda da manzo zai yadda da Musa haka nan ba Yahudiya ya yadda da Musa alaihi salam zai yadda da Isa kuma zai yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam amma yadda da imani da manzo da karyata wani manzon karyata saura ne gaba daya shi yasa anan din aka zo da irin wannan lafazin kazzabar qaumu nuhin al mursalin kaga mutanen annabi sai aka annabi Nuhu ko ba shi suka karyata ba a zamanin sa amma sai Allah ya jam'i yace kazzabar qaumu nuhin al mursalina mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni dan sun karyata annabi Nuhu karyata sauran manzanni ne kun gane da kyau haka nan a wata ayar watan cikin suratul shu'ara a dai cikin suratul shu'ara Allah yake kazzabar adunil mursalin adawa sun karyata manzanni bayan adawa yanzu muka ji wa suka karyata wasu suka karyata annabi Hudu shi suka karyata ya kamata ku kiyaye an ce adawa sune annabin suwa Hudu an ce samudawa annabin su shine Salih sun karyata shi kazzaba samud bil mursalin kuma samudawa sun karyata manzanni aka ce bayan kuma samudawa annabi Salih suka karyata kun gane karyata manzo daya karyata dukkan manzanni ne shi yasa nan ma sai Allah ya ce fa asaw rasula rabbihim fa akhadhahum akhdatar rabiya wato sai suka karyata manzon ubangijin su saboda haka manzannin ubangijin su ake nufi sai muka rike su akhzatar rabiya za'idatan fi shidda ala ghairiha wato kamu mai kari akan yadda aka santa in ka dauka hancin iska aka sako masa ko to ba iska ce irin wacce ka sani ba haka nan wacce tsawa ba tsawon da ka sani ana lokacin da ake ruwan sama ba mai karuwa ce akan yanayin yadda ka san wannan sunan abin iska kawai sunan ta iska amma ba irin wacce ka sani ba ce tsawon ba sunan ta tsawa ba irin wacce ka sani ba haka nan Fir'auna da aka haɗe shi da ruwa aka matse shi ruwa ya haɗe shi shi ma ba irin ruwan da kake gani na kogin garin ku bane ruwa ne wanda yake normal ruwa ya dare annabi Musa ya wuce da jama'arsa sannan ruwan ya zo ya haɗe da shi ya halaka shi kowane an halaka shi da wata uku da wani abu mai karuwa an gane da kyau shi ma haka na mutanen annabi Nuhu ruwan da ya taho sama da ƙasa ya haɗe da su ai ruwa ne da ba a taɓa ganin irin shi ba ai ko Allah ya ce inna lamma daghal ma'u kutuna wato nan ana so a gaya mana ne wani fidde abinda Allah ya yi na wanda suka gabata ko su ma mutanen annabi Nuhu ai saba musu suka yi shine Allah ya ce lalle mu mun daga ruwa wato ala fauka kulli shay'in min aljibali wa ghayriha mun daga ruwa ya wuce komai da komai ya wuce duwatsu ya wuce bishiyoyi da duk komai ma da ka sani zaman tufan lokacin da aka yi tufana lokacin annabi Nuhu kenan da yayi kira yayi kira yayi wa'azi yayi wa'azi ya gaji sai roki Allah wannan mutane Allah ka share su kawai eh la tazar ala al-ardi min al-kafirina yara innaka intazarhum yuzillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Allah ya karba addu'a shi ya kukbugo da ruwa sama ta ƙasa, shine to lokacin da muka daga ruwa ya haɗe sama da ƙasa. Ko ina ba inda ba ruwa sai cikin wannan kwale-kwale da Annabi Nuhu ya kera, shi da ya shiga da wanda suka yi imani suka shiga ciki. Kuma muka yi wannan inji Allah ko? To a lokacin hamalnakum ko? Ai bi ma'ana aba'ukum ko aba'akum idza antum fi aslabihim. Ai abinda ake nufi hamalnakum mun dauke ku. Ku al'umma Annabi ai da ku ake magana yanzu ko? Abinda ake nufi iyayenku can farko Annabi Nuhu aka dauka. Daidai ku a daidai lokacin kuna cikin tsatsan Annabi Nuhu. Dukkanmu muna cikin tsatsan Annabi Nuhu, aka ɗauke mu fil jariyati a cikin wato asafina allati amalaha Nuhu wa naja huwa wa man kana ma'ahu fiha. Jirgin nan da Annabi Nuhu ya kera a cikin ta ne wato ainihin Allah ya bar bayansa wanda za su wanzu a ban ƙasa, sannan wanda su ne suka tsira Annabi Nuhu da wanda suke tare da shi a lokacin, kun gane? Wa gharaqa al-baqun, sauran gaba ɗaya kuma anan suka nutse suka halaka. Ana ganewa da kyau. Me yasa Allah ya yi wannan? Ya yi haka ne linaja'alaha tadhku, wato linaja'alaha lakum. Ai hadhihi al-fi'la wa hiya inja'il mu'minina wa ihlakil kafirin al-mukaththibina bid'awati al-haqqa. Mun yi wannan aiki ne da muka yi domin mun tserar da mu'minai, sannan mu halaka kafirai maƙaryata wanda suka ƙaryata da a wannan ta gaskiya ta al-haqqa ko ita ce kalmar la ilaha illallah. Mutanen Annabi Nuhu da ya zo musu da ita, to wanda suka gaskata muka tseratar da su a cikinta jirgin, sannan saura da suka ki kuma muka halaka saboda sun ƙaryata kalmar la ilaha illallah, ita ce da'awatul haqqi. An gane da kyau. Wasu malaman ba haka suka fassara wurin ba, suka ce a'a ne naja'ala halakum tadhkiratan, ha din tandamir ne ya udu ila safina, ita jirgi din dan mu sanya ta ta zama wata wato abin wa'azi a gare ku wacce za ta dore har ƙarshen duniya. Tana nan jirgi har yau har gobe, kwale-kwale da su ake zagaye arzikin duniyar nan ake cewa da shi. To ba shi bane shinkafa nan ta Thailand da ta cika Kano yanzu, ai ba na jin daga kasa mota ake kawo ko daga jirgin sama, daga teku ne ta kewayo ta zagayo ta zo tekun kusa da ku a baku, ta wuce tekun can a sauke masa haka jirage suke ta yi, a kwashi kayan ku kuma da suke bukata a kai masa haka. Wannan jirgi tun zamanin Annabi Nuhu Allah ya bashi, wato ya bar surarsa da yanayinsa a cikin teku don ya zama aya. An gane da kyau. Yana tafiya Ibn Kathir shi haka ya kawo wannan, ya daɗa kawowa da wasu ayyuka suke ƙarfafa wannan magana tashi. Yace wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun, muka sanya muku wato ainihin min al-fulki abinda ke cikin kwale-kwale kenan, ba su ne al-fulku ba, jam'i ne na jiragen ruwa, muka sanya muku su da su wal an'am da dabbobi na ni'ima raquma da kuke tafiya da su cikin sahara, da dawaki su ma ku kai ku tafiya nesa ku kai kayan ku ku waye. Waɗannan duk mun sa muku su ne, mun muku su ma tarkabu ne domin ku rika hawa, ku hau yanzu jirgi daga nan a auno kaya daga waccan ƙasa a kai shi can, ko ba ka ake ta yi ba, a zo ana ta sauke kwantena a yi wajen kwana nawa ana sauke ta. Wannan duka mun yi muku ne domin ku rika hawa, sannan kuma litastawu ala zuhurihi, domin ku daidaita akan shi jirgi din. Wato nan na ga wata tasha ana hasko inda ake kera jiragen nan, an kera wani jirgi gashi nan ka ganshi kamar kana cikin wata duniya, ga ɗakuna nan a shiga can ka buɗe ka shiga can, ga can wurin restaurant, wurin cin abinci inda za a je a ci abinci, ga wurin kwanciya, ga waye, ga wata 'yar kasuwa. Shi fa jirgin ruwa fa ana ta nuna shi a wata canar ran da na gani. To kaga dan Allah wannan ba karamin abin nan bace aya bace, teku ce fa, teku nan Allah ne kadai san zurfin ta, amma wanda kayan nan masu nauyi in ba cikin ruwa ba za su ɗauku ba. Ka dubi nan ake ɗoro kaya ko nan kwanan nan titi nan muna gani da aka yi shi, aka ce ko dai shekara nawa ne ko 20 zai bai lalace ba, aka zo aka datsa hanya can kawai aka sa kaya motoci don masu nauyi suna jiya nan, ba nan suka raba baki hanya ba, ba nan wata ta kwanta ba kwanaki, kwantena ku aka dauko kwaya ɗaya daga cikin ɗari ko dubbai da ake narko ma jirgin ruwa ya narko ya taho yana motsawa ya taho ya kawo muku ba hikima bace ta Ubangiji shine ake gaya mana sannan ku hau ku daidaita har a ciki a tashashanci cikin jirgin ko ba tashashanci ne wannan duka Allah ya yi muku ne domin me summa tazakkaru ko ni'matar rabbikum amma ku wannan ne domin ku ci ni'imar Ubangijin ku ba muku su kawai ku ta gani kuna shirme kuna waye ba ka duba dan ko motocin ma da suke dauko kai suna tafiya duba ni'imar wacce ta Ubangiji to balle shi jirgin Allah ya ce dan ku rika tunani ni'imar Ubangijin ku idza tawaitum alai in kun daidaita akan abin hawa ko raƙumi ne ka daidaita ko doki ko waye ko kuma shi jirgin ruwa din yanzu kuma ga jirgin sama ba ko zamanin annabi ba jirgin sama yanzu gashi nan shi ma an ka daidaita kago haka zai na tsokaya ya motsa ya sama ya tafiya kai ya sauki in mutanen ne 500 waye a kwaso ya daidaita sama ya daidaita shiru shikenan kuma sai a ce a kwanta bel mai zikiri yayi mai iskanci shi ma ya fara ko ba haka suke ba eh mai shan giya a kawo mai giya mai shan lemo a kawo mashi jirgin kadar wai kadar fa ku dubi kadar kasar cikin kasashen kasashen musulmi aka ba ta kyautar abin nan na wato da suka fi iya service na jirgi a duniya dan me aka ba su kasashen kafirin za su ba wata kasa takardar yabo ba tare da suna abin da suke so ba saboda in ka shiga jirgin kadar ana yana gama daidaita dan lemon da ake fara kawo zaki ne za a zo a baka zaki ga giya ga sauran abubuwa wanda kake so ka dauka to dan Allah ne shine daidai a cikin da kaga sun ba su takardar shaidar yabawa sun iya sabis da jirgi to suna iskanci a harkar jirgin su kenan su matan da suke ba da abin nan din su ma ga su nan Allah ya saukake to wadannan abubuwan duk ba haka Allah ya yi su ne don su ne don su zama aya a wata ayar Allah cewa yayi wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatuhum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun Allah yace wa ayatul lahum ai aya ce gare su su mutane ko anna hamalna zurriyatuhum mu ne muka dauki zurriyarsu zuriya ana nufin annabi nuhu lokacin tsatsan duk muna cikin tsatsan sa mu ne zuriya din duk a cikin jirgin nan muna cikin lokacin inji Ubangiji fil fulkil mashhun cikin jirgin nan wanda yake tsangame da kaya a shahina yanzu wannan container sunan take nan da larabci shahina al fulkul mashhun jirgin da yake cike da kwantenoni kenan ko haka dai larabawa suka bata suna shahina to kaga fil fulkil mashhun jirgin da yake dankare da kaya wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun hannan muka halitta musu min mithlihi ma yarkabun fatan kwacin sa ninkin baninkin sa ma yarkabun abin da zaka su rika hawa yau ga jirgin sama nan ba ku tankwacin jirgin bane shi jirgin kansa irin na annabi Nuhu to irin sai ninkin baninkin nawa ne Allah ya halitta mana ta hanyar bayan sa take kirawa gashi nan to duka fa an ce mana aya cewa ayatu ko to shine anan aka kawo mana cewa wato inna ko anna hamalna ko ya aya take yawa wato kalmar linaja alhata ina so mana bayanin sabanin malaman tafsiri wanda suka ce linaja alha adamir yaud ila safina shine bayani da muka ji mun sanya jirgin ruwa za ta zama aya har tashin duniya tana nan ba za ta tsufa a daina yayin jirgin ruwa ba yana daukar kaya za ka ga abin mamaki ko kuma linaja alaha dan mu sanya ta ita kamar yadda nan malam ya fassara cewa aiki na ainihin tseratar da muminai da Allah ya yi zamanin annabi Nuhu ya sanya shi ya kera jirgin da ake masa izgilanci yayin da yake kera ta akan tudu aka kera jirgin ko ba ruwan daga baya zo ya haɗe yayin da annabi Nuhu ke ana masa izgilanci ana mai dariya annabta take kuma an koma kafinta ne sai gashi a shi jirgi za ta yi amfani to Allah ya ce ya sanya ta dan ta zama aya wacce take nuna yadda aka tsirar da wanda suka karbi kalmar shahada cikin mutanen annabi Nuhu wanda kuma suka yi aka halaka su kun gane da kyau dan hakan ya zama mai tazkiratan izatan wa zikiran wasannan wata iya ha ai ma'ana wato walitafaraha domin ta kiyaye ta uzurin wa'iya, kun ne mai kiyayewa, hafizatan lima tasma'u min al-aqwali wal af'ali al-ilahiyyati wal asrari rabbaniyya, domin kun ne mai kiyayewa ta kiyaye na abin da za ta ji na kaululuka, wato zantuttuka da ayyuka na Ubangiji, inda aka ce kai kai, inda aka hana ka kai, da kuma abubuwa na sirri na Ubangiji. Wal wa'yu al-hibzu fi an-nafs kenan, wal i'a'u al-hibzu fil wi'a. Kalmar wa'yu ana amfani da ita wajen kiyayewa, rai ta kiyaye abu. Ba an gaya maka abinda Allah ya gaya ma na dokoki ka ji, da wannan wa'azin da ka ji, to ana so ka kiyaye shi ya zama darasi a gare ka. Idan Adawa ba su gagari Allah ba, Samudawa ba su gagare shi ba, Fir'auna bai gagare shi ba, mutanen Lutu ba su gagare shi ba, haka nan mutanen Annabi Nuhu ba su gagare shi ba, to waye ai kuma wasu jama'a za su gagare Allah? Duk wannan kafircin ne na duniya, abin da muka karanta ne na jiya, sanastadrijuhum. Kawai istidraji ne na Ubangiji, Allah ya zura musu ido suke taɓannan su, yake ƙararsu da ƴaƴa da dukiya da ƙarfin mulki da komai, amma wallahi ba za su gagari Allah ba, yadda waɗancan ba su gagare shi ba. An gaya mana wannan kissoshin ko saboda kunnuwai masu kiyayewa wasu kiyaye, kar su auka cikin irin waɗancan ayyuka da waɗancan umumi suka yi, su amsa kiran da a wannan ta la ilaha illallah, su tsaya kanta, in ko suka ki har yau har gobe, kamun Allah fa yana nan, Allah zai iya kama wanda ya so. Me Allah ya ce,
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
نعم أبين أبين نمكج الله سبحانه وتعالى zai mana bayani kuma dangane da yanayin tashin alkiyama da kuma yadda mutane za su kasu a rana, wanda suka ji kiran da a waccan ta la ilaha illallah suka bi da irin sakamakonsu, wanda kuma suka ijin kiran da su ma irin sakamakon da za su gani. Shine Allah ya ce, fa idza nufiqa fi suri nafqatun wahida, idan muka yi busa a cikin kaho busa daya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, sannan wa humilatil ardu aka dauki kasa, wal jibalu da duwar watsi, fa dukkata aka nika su dakkatan wahida, nikawa guda gaba daya aka hada su aka niki, duk aka lukulkuye suka zama babu su. Fa yawma idhin waqatil waqi'a, fa ranan mai aukuwa za ta auku, ita ce waqi'an, ita ce kiyama. Fa yawma idhin waqatil waqi'a, furan nan kuma mai aukuwa za ta auku. وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه, kama zata kekkece ta tsatsage, fahiya yawma idhin wahiya, a ranar ita lokacin tana nan, wato a ranar wahiya tana nan tana mai rauni, domin mala'iku za su rika saukowa. Ranar ita kasa an nike ta, duwatsu an nike su, ita kuma sama ta zama an tsatsaga ta, ta zama mai rauni. Karfin nan can baya da muka karanta tana da shi ko, aka ce ka kalle ta, akwai wata tsaga, akwai wani wuri da ya abin nan, ko farji ilbasar karratain yanqalibu ilayka khati'an, babu tana nan garau rayuwar duniya kenan. To ranar da alwaqi'a za ta auku, a ranar kuma wanshaqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya, ranar za ta zama mai rauni. Wal malaku ala arja'iha, su ko mala'iku na Ubangijinka a ranar nan ala arja'iha suna sasanninta, suna gefanta gaba daya. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, mala'iku guda takwas su kuma a ranar suna dauke da al'arshin Ubangijinka, fawqahum yawma idhin, suna sama a ranar su kuma suna sama, wato mala'iku guda takwas suna kuma dauke da al'arshinka. Yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya, yawma idhin bakaranta ta ba qara sat ya
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
الله يجي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أرانا أن تعرضون ذا أبجرود كوغبا لا تخفى منكم خافية. با وتما يقويا دذا تقويا ونمتن صبو دكان كان تشيه مكالي يقوي tunda can sama an ai kasa an nike ta ko duwatsu an ragargaje su gaba ɗaya kasar ta zama flat ba wani wuri gida ko daki ko wata bukka ko wata rumba ko wani babu inda wani zai shi koyi an gane gaba ɗaya an bijiro da ku gaba ɗaya la takhfa minkum khafiya ba wata mai kuya da za ta kuya ya ƴan uwa muka duba a nan wurin waɗannan ayoyin dama malam cewa ya sannan aka summa zakara fi ma ya ake a hawala yau mai kiyama abinda zai biyo bayan nan kuma za a ga mana yanayi da firgici da tashin hankali na ranar tashin kiyama wa kaifa yanqasimu an-nasu bin nisbati lin qiyadihim lid-da'wati al-haqqati fi dunya yaya mutane suka kasance kenan dangane da jawuwarsu da mika wuyansu ga da'awan nan ta nan duniya da aka yi masa al-haqqa aka kira su ko mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa ya suka amsa wannan kira din sun mika wuya sun karba a nan duniya wa adami in iyadihim laha da kuma kin jawuwarsu wanda da aka ce ku zo ku ce la ilaha illallah su kuma suka ki to a ranar kiyama ya za su tsinci kansu wannan bayanin za a yi mana irin firgici da tashin hankali sai aka fara budewa da fa idza nufikha fi suri nafhatan wahida idan aka yi busa a cikin kahu busa guda للفصل بين الخلائق idan mai rabewa tsakanin halittu tsakanin wanda suka bi Allah da wanda suka kangare masa wahiya samaniya ita ce busan nan wato ainihin ta biyu an gane busa za a yi a cikin kaho busa daya to busa ta farko koko ita ce busa ta biyu busa ta farko da za a yi wani abu mai rai ya zama bai da ran ita ake nufi anan ko kuwa ita ce busa ta biyu duk wani abu mai rai da ya taba zama mai rai kuma zai zama da rai ya tashi malaman tafsiri sun yi sabani wasu suka ce kamar nan shi malam ya ce wahiya saniya ita ce ta biyu domin ita ce wa kowa zai tashi a firgice gaba ɗaya an gama share komai saboda baya abinda aka nuna an nike ƙasa an nike duwatsu an gama komai ba komai kun gane da kyau ko kuma abinda za a faɗa mana to wasu malaman shi Ibn Kathir ya ce ita ce dai ta farkon wacce kowa zai zama ba za ainihin in an yi kowa zai faɗi sumaimi kowa babu kowa kenan wani abu mai rai wanda Allah ya so kun gane da kyau to wannan duk wacce ka ɗauka ko ta farkon ko ta biyu duk dai magana ne na firgicin tashin kiyama an gane da kyau magana ne na wata rana ce wacce take mai ban tsoro mai firgicin gaske shi malam ya dauki tabiyan dan yana ga tabiyan tafi ban tsoro tafi firgici ko domin abin da ya biyo baya a humilatil ardu wal jibalu fadukkata da katan wahida ranar da ainihin za a dauka za a dauki kasa rufi'at kinan za a daga ta sannan da ita da duwatsu a daga su su biyan nan sannan a nike su nikewa shine da katan fadukkata da katan wahida sai a nike su nikewa an gane da kyau to kaga an nike su babu sauran wani kenan wanda zai zama zai sami mafaka da maboya fa yauma idhin waqa'atil waqi'a a wannan rana mai aukuwa za ta auku qamatil qiyama qiyama za ta tsaya Allah ya samu ga da kyau a wannan rana wan shaqqatis sama'u kama za ta cekkece fa hiya yauma idhin wahiya ay dha'ifa a wannan ranar sama ita kuma tana mai rauni saboda mala'iku za su rika jiddirowa suna saukowa wal malaku ala arja'iha ya'ani al mala'ikatu a ranar mala'ikun suna nan kewaye da sasannin ta jawanibis sama suna kewaye da sasannin sama din kun gane da kyau da aka ce nan wato ainihin mala'iku ko ala arja'iha mala'iku suna kewaye da sasaninta wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya su ko mala'iku wato ainihin aka ce almala'ikatul mazkurina yawma idhin samaniyatun min almala'ikati aw min sufufihim mala'iku daga cikin sauran mala'iku da suke kewaye da sama to kuma guda takwas suna dauke da al'arshin ubangijinka wata fassara aka ce a'a ai abinda ake nufi samaniya din nan sahu ne na mala'ikun mala'iku sun yi sahu guda takwas kaga sahu takwas mala'ikun ne kenan sunan suke sahu na 1 na 2 na 3 suna kewaye da ita sama sannan kuma suna dauke da al'arshi din kuna fahimta da kyau duk malaman tafsiri sun yi wannan da kuma irin dalilan da suka kakkawo diddai dan su nuna mana yadda abinda ake nufi da me ake nufi da su mala'iku din da kuma abinda suke dauke da shi a rana da ana so ne dai a nuna mana firgici na wannan rana ta tashin kiyama Allah ya sa mu ga da kyau wato ainihin wa shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar tu'raduna lil hisab za a bijiro da ku gaba dayan ku domin yin hisabi la takhfa minkum khafiya ala llahi min sara'irikum babu wata rai a ranar mai kuya daga ubangijinta daga Allah a ce za ta boye mai min sara'irikum allati tukunaha fi dunya malaman suka ce ba wata rai da za ta boye mai ubangiji wani sirrin ku na nan duniya da kuke yi ku boye mai wani to a can Allah shi ba za a boye mai ba wato zunnuna annahu la yatalu alaiha wai ku rika zatan Allah ba zai tinkaya ba ya ga wannan sirrin to a duniya a can lahira babu wannan wannan rana za a bijiro da ku inda wani sirri da kuke koyewa a nan duniya to a can babu shi ba zai buye ba Allah zai ganshi aw la takhfa ala ahadin khafiyatun min al-asrari allati min haqqiha an takhfa fi dari dunya wata fassara aka ce ko kuma a'a babu wata mai rai mai buya da za ta buya wanda a nan duniya daga yiwuwar ta iya buya ne ko a nan duniya to a can babu buya abinda ake nufi fassara biyu ko dai tsakanin ku wani sirri da a nan duniya kuke iya boye ma wasan ko da bai sani to a ranar kiyama babu wannan kun gane wannan ko kuma a kai kankan da kake tsammanin ka iya boyewa ma wani ba zai ganka ba to a ranar ba za ku boye ma ubangiji ba kai karan kanka ba inda za ka je ka buya sannan wani sirri da za ka iya yi komai za a zo a yi shi ne ferere gaban kowa gaban jama'a hatta hisabi din da za a yi bayan shi za a yi a boye ba domin magana ne na adalci kowa za a tsayar mai da mizanin shi da ma'aunin shi za a aje mashi a auna aikin shi ya gani kowa ma ya gani in daidai ya ga daidai din wani ma ya gani in rashin daidai ya gani wani ma ya gani rana ce da za a bijiro da ku la takhfa minkum khafiya mai kuya a ranar ba ta kuya hadha min jihatil ahwali wannan dangane da irin firgici da tashin hankali kenan na ranar tashin kiyama wa amma min jihatil hisabi wan qisamin nasi ila firqataini fa qala ta'ala dangane da hisabi ko da yadda za a yi shi da sakamakon yadda zai fita da natija da result yadda za a gani da yadda mutane za su kasu biyu firqa biyu wannan shine ina ga sai dai mu bar shi darasin mu na gaba mun tsaya dai akan ranar da za a bijiro da mutane kowa da kowa sannan ba wata mai kuya da zaki kuya to bayan nan me zai kasance shine zamu ji in Allah ya nuna mana gobe da rai da lafiya ina ga sai mutane amin wa karanta dai Allah ya ba mu lada amin da kuma ne kuskure daga shedan Allah ya gafarta الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ذكر كان نوما وجه أكشاير دقى سما دوجه متن أشاير تهني الروا نا وتبار وعلى كنسا وانا دو أنا بعد سوني rare da mutum ya girbe kayan amfanin gonarsa ma'ana yanzu da zaka je nan kai noma a kadawa wata biyu uku ka girbe ka sake wani biyu ukun ka girbe to duk sadda kai sannan zaka bada zakka watakila in noman rani kake a shekara zaka ba wajen su uku kenan. An gane da kyau. Sadda ka girbe amfanin sannan zaka bayar. Wannan haka amfanin gona ke ina jin shetan baya ko? Amma abin da ya shafi kaya na kasuwanci da kuɗi na hannu su waɗannan sadda shekara ta kewayo mu abin ake zakkar su. Haka nan kayan dabbobi su ma duka dabbobi su ma he shekara shekara na. Eh ko ne na da lada sai dai sadda kake karanta da kanka kana karanta da kyau an ce kowane harafi ɗaya lada goma kaga ba za ka hada da saurare kake ba yayin da kake karanta da kanka kana da wannan ladan na musamman Qur'ani kada yake da wannan na'am to ai bid'a ita ce abinda annabi yayi da sunan duk abinda annabi ya koyar na addini to yadda ya koyar kai yadda ya din shine sunna bid'a kuma shine wani abu da zaka yi da sunan addini kuma annabi bai ba bai ce ayi ba sahabban nan nasa ba su ba shi ita ke ce ma bid'a da sunan addini dan muna rabewa dan kada ka kawo abubuwan da suke ba addini bane ka ce ai babu su zamanin annabi yanzu kuma ana amfani da su suma bid'a ce wannan ba kawai cewa abin da yake nufi ba ba kawai cewa hadisin Aisha ba da annabi ya ce mata man ahadatha fi amrina haza duk malaman tafsirin hadisi cewa suka fi dinina haza eh fi amrina din amrutin sun fasara da di ba al'amarin rayuwar duniya ba da kere-kerenta da tarkatanta wanda tana nan komai ana ta yi har tashin kiyama ba za su kare ba waɗannan ba su ake nufi da waɗannan ba bid'a ba ce a cikin addini ka kirkiri wani abu da sunan addini kai shi ake nufi bid'a kar kai komai da sunan addini sai yadda annabi ya koya in yayi kai bai baka kyal abin na'am to alwala dai mun san yadda take ko da farilanta da komai daga cikin farilai akwai wanke afa ko babu saboda nasi da aka ce hayya ta kiyaye lazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum saka ce wa arjulakum ba ta ce wa arjulikum ba wa arjulakum ila alka'baini haka Allah ya ce ku wannan suka yi imani in kun tashi yin alwala ku wanke fuskokinku sannan da hannayenku zuwa nan idan hannu nan gwiwa hannu sannan ku shafi kanku sannan kuma ku wanke kafarku zuwa idan sau to su yan shi'a da yake su yawanci duk inda halaka take nan suke ba inda jama'a suke ba nan suke wai sai suka fassara da aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku bi ru'usikum sai suka ce wa arjulikum wawu dinnan wai adafi akai akan kai masu ra'asi ba adafi akai akan ghaslul wajhi wal yadaini ba wanda kuma an karanta qur'ani ba haka bane cewa kai wa arjulakum la akai malaman din fataha da a nuna adafi ne akan me ghaslul wajhi wal yadaini domin sai Allah ya ce ko faghsilu wujuhakum ha wannan ana magana da wanda suka dan taba larabci suka san me yake kira da nahwu su za su gane wannan bayanin nawa nahwu shine mafwato abinda aiki ya auka ma ba shakin fata ba maf'ulun bihi wa arwatku faghsilu wujuhakum ba ta wa saka ce wa aydiyakum aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum ba da aka saka ita ta nuna me a shafi kai to sai suka ce wai adafin zuwa ga kai aka yadda aka shafi kai kafa ma shafar ta za a yi to wanda kuma ba haka idan haka sai ka tambaye su bayan karatu na karara na kowane irin nasi to kuma aikin annabi yana fassara karatun kuma ku bayyanta ba idan ka ce zaka kawo larabcinka to sai a ce to a jalarabcin a nan yanzu mun ji ka iya larabci ka san adafi yanzu mu aje wannan sai mu dawo ya sahabbai suka ga annabi ya alwala shi da ya zo ya yi alwala a hadisin Usman ibn Affan, dan shi ne hadisin da ya fi kowane kawo siffa alwala annabi. Annabi da ya zo kafa shafa ya yi, ko wanke ta yi, wankewa yi. Ta saboda haka kaga tunda annabi ya wanke, sai ka aje ma duk iya larabcinka ka dawo yadda annabi ya kawai kai. Kun fahimta da kyau. To su da yake ba matsala ne a annabi ya a su ya son zuciyarsu ne kawai, haka suke tafi da tafiyarsu. Amma duk sahabbai da suka rawaito alwala annabi da ya zo kafa wanke ta yi. Inda annabi ya shafa magana ne a kan khufi. Wannan kuma a halin tafiya ne annabi ya sa khufi yake yin shafa, ko ma in yana gida ɗin saboda sanyi, da wata abin da yakan sa ya yi shafa in ya zo a ƙafa ya shafa a wannan kan khufi ɗin nasa. Amma haka kawai alwala gaba ɗaya wanke ƙafa yake. Allah ya samu gane. Na'am. Alwada'u shi ne ka ɗau hannun tafin dama ka ɗora kan bayan tafin hagu, sannan ka ɗora sa kan ƙirji, shi ake cewa wada'u, ɗorawa kenan. Qabdu kuma shi ne ka ɗau hannunka na dama ka damƙi daidai ƙashin hannunka na hagu. Alƙabdu shi ne damƙa da Hausa kenan. Ka damƙi nan ko ka damƙi daidai nan damtsan ka nan wajen. Ko ka damƙi nan ko ka damƙi nan, amma damƙan nan yadda wasu ke ban ga hadisin ne zo da nan ba. Nan ne ko ka damƙi nan ko ka damƙi nan. Kai haka shi ne ƙabdu kenan, shi ma duk a kan ƙirji ake ɗora. Wada'u kuma shi ne ka ɗora tafinka na dama a kan tafin hagu, ita kuma hagun ka ɗora ta kan ƙirji, kai haka shi ne wada'u. Dukkansu annabi ya yi suna ce tashi wacce duk kai. Amma ka saki hannu annabi bai sakin hannu, ka damƙe haka kawai, kai wani ma murɗa hannu kai haka, yadda yanzu wasu matasan suke, shi ma annabi bai haka ba. Haka nan riƙe ƙasan cibiya yadda ake ganin fararen ‘yan Pakistan ‘yan ina ne, ka san mutanen mai sau da ana ganin can abin nan ko? Kawai sai a ga ɗan Pakistan ya riƙe nan haka, wai sai ya ɗauka kuma shi ma suna ce yin haka. Laraba nan farari, ka san mutanen da sun ga fari ya yi abu? Sai ɗauka kuma shi kenan suna ce. Eh, haka irin da an sallah na sallah ka ga mutum tsagam ya tashi zai na fila. Na ga mutanen mu sun fara koyon su ma, ban san inda suka samu ba. Saboda suna ganin ‘yan Pakistan, ‘yan Asiya nan, haka suke wannan da an sallah na sallah tsagam mutum ya tashi, wai shi wai zai na fila. To ina waɗancan azkarin da aka ce annabi na yi, da ya sallah na sallah, annabi yana ce astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarak, har sai ya karanta waɗancan duk su qul huwallahu su falaki suna su hadi kursi. To kai na kai su daga an sallah ne tsagam za ka ta a wai shi ya ga fari na yi, sai ganin fari na abu shi kenan, kuma ga wai ga ma duk abin da fari a dini ne, ai a dini ana koyon shi cikin qur'ani ko cikin hadisi bisa koyarwa magabata. Saboda haka wannan rike nan kasan cibi da ake nan da sunan kayi ƙabdu ba suna ba ce, ƙirji annabi ke ɗora hannunsa ko ya riƙe haka, an gane da kyau. Haka nan da an yi sallama ana sallar farilla ka ta tsagam kai na fila ba suna ba ce. Wani cewa zai aina je umara na ga farare na yi ko na je aikin haji, to abubuwa nawa ake a wurin umara da haji duk wanda suke ba suna ba, suna nan birje suna yi fararen yadda muke baƙaƙe da jahilai cikinmu, kuma fararen akwai ɗimbin jahilai a cikinsu. Saboda haka ka koyi ilimin ka a karance ba kawai ka ga wani na yi ba. Na'am. Ya kasa ne. Subhanallah. To, amin, Allah ya tashi kafaɗin marasa lafiya. Maganar kuma mutum da kanshi ya san yana laifi, to abinda ake so kuma ya daitu ba. Saboda al-i'tirafu bizam, ka yarda kai laifi, muna fata hanyar ce ta tuba. Kai da kanka ka san laifin kake, kuma kana ta a taya ka addu'a. Abinda muke so ka gane laifi, ka san kana yi shine cikakken laifi. Shine zunubi, abinda ake kira zunubi, laifi ka san kana yi laifi. Ba kuskure ba, ba wani ganganci, ba wani, ka san laifi ne. Abinda ake bukata gare ka alamar imani, shine ka tattara ka watsa da wannan abu daga yanzu din nan shine at-taubatun nasuha kabar laifi sadda ka san laifi ne na baya da kake kai ta nadama ka kulla niyyar ba za ka ƙara kuma ba wannan shi muke fata gare ka da ma duk wani mai laifi ka tuba ka bari dan baka san ajalinka ba ko yanzu ko anjima ko gobe kada ka rika tunanin kana laifi nan gaba za ka tuba wace gaban kana da notice ka san sai da ajali zai zo ma ni da kai dukkan mu nan ba mu san sai da mutuwa za ta zo mana ba ko yanzu ko anjima ko gobe saboda haka sadda duk muka san muna wani abu mu bashi nan take alamar imani kenan barin ko jinkirin zunubi mutum ya ce alama ce ta tafewa kamar da mai ahlali ya faɗi Allah ya samu gani na'am to wanda suke neman addu'o'i daban-daban duka na alkhairi Allah ka fi mu sanin bukatun kowa Allah ka biya mu kowa bukatun sa na alkhairi
amin
na shari ka canza su zuwa ga alkhairi
amin
Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi
amin
na shari ka canza su zuwa ga alkhairi
amin
marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya
amin
masu lafiyan ka kare su da imani
amin
wanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ka sani Allah ka yalwata musu
amin
Allah ka buda musu
amin
Allah ka wasta'a musu
amin
Allah ka wasta'a musu
amin
Allah ka buda musu
amin
masu halin kuma Allah ka ba su ikon taimakawa da abin da ka ba su
amin
Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ke kansu na haƙƙi
amin
rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk